Masu sauraro sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abinnan yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niya da ke Birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau ranar 27 ga watan Fabrairu shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, yau Litinin da karan kasar Iraki suka kwace ikon wata gada mai muhimmanci a birnin Mosul a cigaba da kokarin kakkabe mayakan IS daga gabashin birnin. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin gabatar da kasafin kudin gwamnatin tarayya inda yake neman a yi kari a kudin da ake kashewa harkokin tsaro. Kana Afirka ta Kudu na ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da za a yi wani gwajin rigakafin hawan jini da bugun zuciya tsakanin waɗanda ke fama da cutar HIV.
To a wani mataki na magance matsalar sauyin yanayi da ya shafi fitar da amfanin gona mai inganci da samar da abincin dabbobi, manoma da makiyaya a jamhuriyar Nijar sun fara ɗaukan matakan shawo kan wannan matsala.
Canja yanayin nan abu ne gaskiya wanda yanzu muna fama da shi bana a cikin ƙasar Walam gari da sai da shekara ya ƙare ko shifka bai yi ba.
A Najeriya kuwa kungiyar Meti Allah ce ta kaddamar da wata kungiyar 'yan sintiri ko kuma 'yan vigilante domin tunkara masu sata shanu da yin garkuwa da mutane a jihar Oyo. Kowane kira ake yi ga wannan kungiya?
Su yi aiki fi sabilillahi, kar ku sa kabilanci a ciki, kar su sa kabilancin addini ko kuma na son kai ko kuma a ce wannan dan wana ne.
Muna tafi da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Yau Litinin da karan kasar Iraki suka kwace ikon wata gada mai muhimmanci a birnin Mosul a cigaba da kokarin kakkaba mayakan IS daga gabashin birnin. Jama'ai sun ce da karan gwamnati sun kwace gadar da ake kira gada ta hudu ko kuma gadar kudanci da ta ratsa tekun Tigris. An lalata galibin gadoji da ke Mosul sakamakon yaƙi da aka yi ta gwabzawa a birnin. Buɗe gadar zai ba da rundunar sojin damar tura da karu da kuma dakon kaya da ake bukata. Yayin da fada yake ƙara zafi a yammacin Mosul, ana fargaba kan makomar farin kaya a birnin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yanayin da farin kaya suke ciki da tace suna fuskantar ƙarancin abinci da makamashi da kuma magunguna. Farin kaya da dama sun ƙaura zuwa yammacin Mosul bayan da mayaka suka kwace ikon gabashin birnin a watan Nuwamba.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara ɗaukar mataki kan shirin gabatar da kasafin kuɗin gwamnatin tarayya tare da neman yin ƙari a kuɗin da ake kashewa kan harkokin tsaro, yayin da yake shirin zaftare kuɗin da ake kashewa a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da waɗansu cibiyoyi kamar cibiyar kare muhalli. Jami'an gwamnati sun ce fadar White House za ta bayyana tsarinta na kashe kuɗaɗen gwamnatin tarayya a takardar sanin makamar aiki za a tura wa cibiyoyin gwamnati a yau Litinin. Ofishin kasafin kuɗin da aiwatarwa ya ce za a fitar da cikakken bayanin tsarin kasafin kuɗin a tsakiyar watan Maris. A lokacin da yake yakin neman zaɓe, shugaba Trump ya sha yin alkawarin cewa zai ƙara wa ayyukan sojin ƙasar kuɗi, wato ƙarin kuɗi, ya kuma bayyana a jawabin da ya gabatar ranar Juma'a cewa zai inganta ayyukan soji ta yadda ba taɓa gani ba a tarihin Amurka. Ya kuma ce zai nemi a zaftare kuɗin waɗansu ayyuka kamar ɓangaren kuɗin fansho da kuma harkokin kula da lafiyar matalauta.
Shugaban Amurka Donald Trump ya alkawalin ɗaukar ƙwararren matakai kan harkokin shige da fice da kiwon lafiya, sai dai zai buƙaci taimako daga shugabannin jihohin ƙasar wajen aiwatar da tsare-tsaren. Shugaban na Amurka ya yi magana da gwamnoni a wajen taronsa na shekara-shekara da aka gudanar jiya Lahadi a nan Washington, inda ya nemi ra'ayoyinsu kan yadda ya kamata fadar White House ta tunkari batutuwan. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya bayyana cewa,
"What I want to say to each one of you is the door is open in the West Wing to America's governors."
Abinda nake so in fada wa kowane ɗaya daga cikin ku shine, kofa abu da take a sashen White House na yamma ga gwamnonin Amurka.
Dangane da batun shige da fice, shugabannin daga dukkan jam'iyyu sun bayyana kalubale da ke tattare da tsarin da ya zama da sarƙaƙiya da kuma wahalar gyarawa. Gwamnan jihar Utah Gary Harbour da takwaransa na jihar Virginia Terry McAuliffe sun bayyana cewa,
It's not just a matter of building fences and walls around the border for border security.
Gina shinge ko katanga akan iyaka domin tsaro ba shine matsalar ba. A gani na a tabbatar da kofar ta yi aiki yadda mutane suke shigowa kuma suke fita yadda za su iya zuwa ziyara da yadda za su iya zuwa su zauna su sami bizar yin aiki.
We all want to keep our community safe. However, we cannot trample on due process and civil liberties.
Dukkanin mu muna son kare al'ummarmu, amma ba za mu iya murƙushe haƙin da suke da shi akan mu ba, ko ƴancin kowane ɗaya daga cikin su. Abinda wannan zai haifar shine, zai sa mutane su buya, ba za su nemi abin da ya shafi harkokin lafiya ba, ba za su yi aiki da jami'an tsaro ba, ba za su saka jari ba. Abin ya dame ni ƙwarai, a Virginia wannan zai iya cutar da tattalin arzikin mu.
Yau Litinin ne ake kyautar da zaton gwamnonin jihohin za su bayyana tsare-tsaren sa wani zama da za a yi a fadar White House tare da shugabannin majalisa.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Zayd Ra'ad Al-Hussein ya yi gargaɗi da cewa waɗanda suka maida siyasa hanyar neman kuɗi suna barazana ga zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen duniya. Idan aka yi la'akari da batun kare haƙƙin bil'adama, babban jami'in ya gargaɗin ne a wajen buɗe taron hukumar kare haƙƙin bil'adama karo na 33 da ake yi a Geneva. Ya ce duniya za ta yi asara idan aka saurari kamfe da shugabannin siyasa suke yi na take haƙƙin bil'adama ko kuma barazana da suke yi ta janyewa daga waɗansu shirye-shirye da aka cimma da kuma cibiyoyi da ke goyon bayan irin waɗannan ƴanci. Antonio Guterres, wanda yake halartar taron karon farko a matsayinsa na babban magatakarda Majalisar Ɗinkin Duniya, ya bayyana damuwa a kan abin da ya bayyana a matsayin halin ko in kula da ake nunawa abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama a duk faɗin duniya. Ya yi gargaɗin cewa kita haƙƙin bil'adama alama ce ta tashin hankali, ya kuma ce haƙƙin kowa ne ɗaukar matakin ganin ba a sami tashin hankali ba. Ya ce tilas ne a saurari koke-koken al'umma a kuma ɗauki matakan gaggawa na shawo kansu ta yadda ya kamata.
Daga ƙarshe, Afirka ta Kudu tana ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da wani za a yi wani gwajin farko na ƙoƙarin rigakafin kamuwa da ciwon zuciya da bugun jini tsakanin waɗanda ke fama da cutar ƙanjamau da suka fuskanta barazanar kamuwa da cututtukan. Ana tara jerin waɗanda za a yi gwajin a kansu ne da aka ba lakabi Reprip a wani yunƙuri da aka bayyana a matsayin sabon salon yaƙi da ƙwayar cutar HIV.
To labaran duniya kenan, muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu faro ne daga jamhuriyar Niger, inda bayan da hukumomin ƙasar suka fitar da wasu alƙaluma da ke nuna cewa sama da mutane miliyan ne ke fuskantar barazanar yunwa. Kana ana buƙatar sama da tan 12,000 na abincin dabbobi. Manoma da makiyaya a ƙasar suka duƙufa domin neman mafita. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma ya aiko mana daga Yamai.
Alƙaluman hukumomin Nijar sun bayyana cewa mutane kimanin miliyan 1.5 ne ke cikin halin buƙatar cimaka, yayin da ake buƙatar tan 12,000 na ciyawar dabbobi a halin yanzu. Biyo bayan matsalolin da suka hada da cije-cijen farin dango da ƙarancin ruwan sama ko na ambaliyar da aka yi fama da su daga wannan yanki zuwa wancan, lamarin da shugaban kungiyar Platform Paysan Jibo Banya ya danganta da illoli irin na canjin yanayi.
Kowa ya san yanzu, kowa ya sani ƙasa ya gaji, ba a kai ga tallafa mata. Canje yanayin nan abu ne gaskiya wanda yanzu muna fama da shi bana a cikin ƙasan walam. Gari da sai da shekara ya kare ko shifka bai yi ba. Mun taɓa gani inda gona gere ne ya yi shifka, gere bai yi shifka. To amma shekara daga ba mu wala shi ne shekara wanda ba yi abinci sosai na mutane ba, kuma na bisa ma ba yi su ba.
Noman rani wata muhimmiyar hanya ce da hukumomi suka bullo da ita a ƙasar ta Nijar a ƙarƙashin tsarin Truazen, domin cike gibin da illolin canjin yanayi ke haddasa wa ayyukan samar da cimaka. Madam Maryama Altine ita ce shugabar Projet PPAO.
Mun yi iri kaman ton wajen 4,000 muka watsa cikin karkara, kuma muna aiki don mu kama ma yara maza da mata don su ƙara ƙarfi kuma cikin aikin noma.
A yadda abin ya ta'azzara, makiyaya kan ƙaura daga mazauninsu na asali zuwa inda za su samar wa dabbobinsu sassaucin rayuwa. Misalin yadda na yankunan Tawa da Agadez suka garzaya zuwa karkarar Abala Filinge. inji Bello Usman.
Cikin kwanakin ga na yankin Agades wasu da aka ce a dosawa suna shigowa sosai na yankin Agades. Amma na yankin ta sun ji masu cun cikin damana sun ka shigo namu yanki. Amma na yankin Agades dai su cikin arin ga sun ka fara shigowa. Babu cawa ya kare duk an nufato yankin Gana Bani Bango duk an nufato wannan wajen. Amma mu wajen mu an karkare an kare yanzu
a sakamakon fargabar da suke da ita wasu makiyayen ma kan ketarawa ne zuwa kasashen waje. Sai dai wasu matsalolin da suka taso a baya-bayan nan na kokarin zama kalubale, inji Alhaji Abubakar Kusa a kungiyar makiyaya ta kasa da kasa a PES.
Sai karanci a Togo ya zo nan yake muna sanu wanda suke shiga cikin kasar su bana sai an ba da jikka biyar bisa sanu guda duka ko wace guda in kana da sanu 100 sai kai da 500 mil ka ba da ka hanka wuce ka je kai kiwo. Mun nemo muka ce Togo ga yanda za a yi ya gyara
barnar ciyawar dabbobi a lokuta irin su kaka. Wani abu ne da aka gano yana haddasa cikas a fannin kiwo sosai. Dalili kenan da hukumomi suka buƙaci masana su kullo da dabarar sarrafa ciyawa.
Kamar ciyawa lokacin da aka same shi da a bar shi a rana ya lalace sai a ɗauka a niƙa shi a ƙara mishi gishiri kuma yana amfana lokacin da dabbobi ba su da abinci. Da ka bar shi ka sa ma dabba ya ci ya yi hitsari bisa kinya a lokacin in ka niƙa shi sai ka sa shi cikin saku ko ka yi shi bisa kan kamar block kamar wata briquette.
Tuni dai kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bayyana shirin ba da tallafi domin tunkarar wannan matsala ta ƙarancin cimaka da ciyawar dabbobi a Nijar. Yayin da a ɗaya gefe hukumar binciken sararin samaniya ta NASA ta kullo da wani shirin samar da bayanai ga kasashen yankin Sahel ta hanyar cibiyar bincike ta AgriMet ta yadda za a hango dukkan wasu matsalolin da ka iya tasowa daga nesa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Sule, idan muka leka makwabciyar kasar ta Niger wato Najeriya, kungiyar Meti Allah ce ta kaddamar da wata kungiyar yan sintiri ko kuma yan vigilante domin tunkarar masu satar shanu da yan garkuwa da mutane a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Satan shanu dai da yan garkuwa da mutane matsaloli ne da suka yi kamari a sassa daban-daban na Najeriya. Daga birnin Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aika mana.
A kokarin da take yi na hana masu satar mutane, satar shanu, fashi da makami da aikata wasu laifuffuka, kungiyar Meti Allah ta kasar reshen jihar Oyo ta kaddamar da mambobinta cikin kungiyar yan sintiri ko banga ta Najeriya, wato Vigilante Group of Nigeria BGN a takaice, tare da karbar tubar waɗanda ke aikata miyagun laifuffuka a karar Akinyele. Shugaban kungiyar Meti Allah na jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello ne ya jagoranci kaddamar da yan bangar.
Ne saboda mukaddamar da wannan kungiya na yan banga, wato don saboda a samu wato zaman lafiya akan wannan mutane wanda suke dan ta'addan shi da suke barayi wanda suke satan shanu kuma da wanda suke fashi da wanda suke daukan mutane su koye su zo su karbi kudi.
Wannan kaddamarwa nan ne karamar hukuma a Kenya ko kuma ya hada da kananan hukumomi 33 dake jihar Oyo?
To local government gabaɗaya mun yawa cikin mun gama da can sannan muka dawo nan a Kiyele Ibadan.
Kana ganin cewa a cikin waɗannan mutane da kuka zabo ba ku yi zabe mutumin dare ba?
Wato wannan zaben kaga ba mu ba dangi guda ba, duk dangin da suke cikin jiha Oyo gaba ɗaya aka hada wannan tafiyan tare da su ake.
Kamar waɗannan irin dangi kenan?
Wato dangi an nemi ba filata ne Yarbawa na ciki dan Ibo kowanne yare dai akwai shi wannan cikin wannan tafiyan. Kuma commissioner shi ya bada wannan daman, wato ya bada wannan hanya, yayi goyon baya akan wannan aiki kuma an samu nasara akai.
Wani commissioner kenan?
Commissioner fucin sanda.
Na ina?
Na Oyo State.
Shi ko shugaban karar shanu ta Akinyele ya gargaɗa di yan bangar.
Sunana Alhaji Ali Bukar, chairman na Akele Cow Market kasuwar shanu. To abin da nake kirawo gare mu dukan mu su yi aiki fi sabilillahi, kar ku sa kabilanci a ciki, kar su sa kabilancin addini ko kuma na son kai ko kuma a ce wayannan dan wana ne, su yi saboda Allah. In suka yi saboda Allah, Allah zai kare su. Kuma in ba su yi saboda Allah ba, to don sun sa uniform gwamnati bai barin su, saboda sojan yayi laifi ana kama, police ban yayi laifi ana kama, saboda haka ba za mu taba yadda ba. dauko mutane aiki kuma ya zamanto ba su aikin su kai daidai mukyalinsu.
Haka ma naji ta bakunan wasu yan bangar ciki har da wata mace daya tilo.
Sunana Maradage Akele local government. Hakika ina daga cikin wa'anda aka kaddamar a yau a kungiyar BGM Vigilante of Nigeria.
Wani irin alƙawari ne zaka ga yama waɗanda suka zabo ka?
To da farko dai ina roƙon Allah ya taimake mu da wannan niyya da muka dauka, ya dauka kamu ya kare mu da sharri masu sharri, kuma muna alƙawari da mu aiki tsakani da Allah.
Simbiya Tubeleke mo wa mbiya gbe Vigilante Group of Nigeria. Awai si Saturday lore mole.
Yar banga Simbiya Tubeleke tace ba su son masu aikata laifuffuka, kuma a shirye take ta yi gumurzu da masu aikata laifuffuka. Shi ma daya daga cikin waɗanda na tuba cewa yayi.
Sunana Abubakar Abdullahi.
Kana cikin waɗanda suka tuba ko?
Insha Allah.
To da waɗanne irin laifuffuka ne kake aikatawa?
Gaskiya ina aikata laifuffuka da yawa, saboda abin da ake faɗi dai ba abin da ban taba yi daga ciki ba.
Ka taba yin fashi da makami ko sata shanu?
Gaskiya wanda ni taba yi kan gaskiya ni sai dai in zama in yi musu hanya wanda yake za su samu ya da sun kai abubuwan, kaga ko ina ciki ina yi.
To yanzu wannan tuba da kai, ka tuba ne saboda Allah koko wuya ka gani?
Dama na tuba ne saboda Allah.
A cikin waɗanda na halarci kaddamarwa sun hada da jami'an 'yan sanda, jami'an sirri SSS, jami'an sojoji, sarakunan gargajiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Tambuwal, to har yanzu dai a Najeriya muke inda kungiyar matan manyan sojojin kasar tana wawa a takaice, ita kai dauki ga yan gudun hijira da ke zaune a sansanin da ake kira Bakassi a Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa na bangaren talabijin Husaina Muhammad da karin bayani.
That is our role. We go from one state to another to look for people that are depressed, people that are less privileged, and we then put a circle to them.
Kungiyar matan manyan sojojin Najeriya wato NAWA reshen jihar Borno sun ziyarci sansanin yan gudun hijira dake Bakassi domin tallafa musu da kayayyakin abinci. Kayayyakin da kungiyar suka tallafa wa yan gudun hijiran da su dai sun hada da shinkafa, kayan shayi da kuma kayan sawa na maza da mata. Shugabar kungiyar matan manyan sojojin Najeriya Hajiya Umma Kalsum Tukur Yusuf Buratai sun ziyarci sansanin yan gudun hijiran ne tare da uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya Nana Kashim Shettima da kuma tawagarta. Ta ce a koda yaushe burin kungiyar shine su tallafa wa marasa karfi domin inganta rayuwar al'umma.
Mu duba waɗanda mazan su suka rasu, mu kula da su, mu kula da mata, da kuma mu kula da wanda suka yi gudun hijira.
Ta ce a kullum suna tunawa da mutanen da ke buƙatar taimako su kuma taimaka musu a lokacin da ya dace.
Muke tunanin ku ba wai kowa muna zaune ne kara zube a can ba muna shagalin mu ba, a'a, lalle suna gaya muku cewa kuna zuciyar mu, kuna zukatan mu, shi yasa muka ga ya kamata ku zo mu dan kawo muku agaji.
A inda suka miƙa kayayyakin ga yan gudun hijiran da ke wannan sansani.
Mun gode sosai da kuma Allah ya sa ka alkhairi, Allah ya sufa masa asiri. Mun gode da taimakon da suka ba mu. Allah ya saka musu dalili. Allah ya buɗa musu fiye da haka.
Allah ya kyautata muku wanda kuka kyautata mana. Allah ya rufa mana asiri. Allah ubangiji ya buɗe mana ya albarka. Allah ya tsare mu da sharrin wayannan mutane. Allah kuma ya sa mu kare lafiyar dukkan mu.
Shugabar kungiyar matan manyan sojojin Najeriya Hajiya Umma Kalsum Tukur Yusuf Buratai ta yi fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasa Najeriya.
A kullum addu'a muke, ya Allah ya bamu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, kuma ya bamu zaman lafiya a Borno State, kuma Allah ya koma da ku gidajen ku lafiya domin alƙawarin Qur'ani. Addu'a muke nan kullum, kuma insha Allah Allah ya karba. Nagode, Allah ya muku albarka.
Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Husaina, yanzu agogo a nan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 19, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, muna tattaunawa da Dr. Ayuba Tanko Abubakar, tsohon malami kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar Kano. Muna duba muhimman abubuwa da suka kamata mahukunta a matakai daban-daban su ba mu rinjaye wajen samar da nagartattun tsare-tsare a ɓangaren ilimin ƙasar a kowane mataki.
Mutane dan duniya da gobe kiyama, mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da gace riba tai ba da shi da jaki ni na raba kayan ba zan tara shi. Kanihi mudai ilmi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin sitimite sati wanne ba kari a duba ko barade suna sati sit.
Ita NCE ita ma jama'a ce ta yawa a NCE. Yanzu a da lokacin da ina provost da wuya a dauki mutum NCE 1 na farko kenan da wuya a dauki fiye da 40 ko 50 a shekara ɗaya in sun yawa ma 100. Yanzu a duk wata shekara ta farko a NCE sai ka dauki mutum wajen 3,000. To wani irin abubuwa kake da so? Kana so ka koyar da computer, kana so ka koyar da abu kaza, kana so ka koyar da ilimi na science wato kimiya da shauransu, laboratory no gare ka, saboda haka abu ne na jama'a da yawa kudi kadan.
To doctor, ai wannan yanayi da aka samu jama'a da yawa kudi kadan kuma ilimin nan dai kuma tilas ne a yi shi matukar ana san wato ingantacciyar al'umma. Ilimin nan na primary kuma shine tushe kamar yadda muka yi magana. Menene ya kamata a yi a wannan gaba don warware wannan kalubale ga yawan ɗalibai, ga karancin malamai, ga kuma karancin ma kwarewar malaman?
Wato duk abin da kace kai wa jama'a magana cewar kana da damar yi, to gaba ɗaya jama'ar za su zo maka. Idan ƴan gari, ƴaƴan mutanen ƙasa ba su san cewar kai abin nan fa yana da yawa ba, ra wajen miliyan kaza, yaushe gwamnati za ta samu kayan da ake so da shauransu a yi kirki? Saboda haka sai su ce to ai ku gara taimakawa kanmu. Idan gwamnati ta ce tana so ta sa kuɗin makaranta kaza a ɗan ƙara, a taimake ta a bata. Idan wasu masu kuɗi suna da halin yadda za su yi su sa makarantu nasu, su ma su biya a dinga ɗan biyan su kaɗan daidai misali, su ma su yi haka. Amma hukuma ba ta da manyan kuɗin da za ta ce a duba ilimin nan sai komai da komai a yi masa. Babu kuɗi da yawa, dole sai jama'a sun ɗauka cewar ilimin nan fa ba na hukuma ba ne kawai, mu ma namu ne, mu ma mu sa hannu mu yi. In ba haka ba, yanzu ka je ajin yaranka, ka je ka gani su wajen 70 ne ko fiye da 100, haga malamin gashi nan, amma iyakarsa daga chok a hannu sai bakin allo iyakarsa kenan da shi da yaran. Ko littafai, ku iyaye an ce ku sai littafai, amma da yawa ba ku iya sayan littafan. Saboda haka sai jama'a sun ɗauki cewar abinda hukuma ta ce ya kamata a yi kuma za ta yi, a taimaka mata kowane irin taimako ne. In ba haka ba, to ita hukumar ba ta da kuɗin da za ta yi shi gaba ɗaya na kowa da kowa.
Ilimin primary shi ne tushe, amma a yadda ake ta tafiya gashi da wannan akwai babin ɗalibai da yawa, malamai kaɗan, kuma ba su da kwarewar da ake bukata. A hakan dai ake yaye su har suke tafiya secondary. Wai doctor, tunda kuna har yanzu dai ana research, ana bincike a gano me ke gudana a harkar ilimin, wanne yanayi shi kuma ilimin secondary yanzu ya samu kansa a ƙasar nan ne, musamman mu nan lardin mu na arewa?
Ilimin secondary yana da kyau, syllabus tana nan, wato ka'idar manhaja suna nan da shauransu, kuma the principal da abin nan duk ba sa kaucewa. Sai dai kamar yadda na fice da farko, yawan mutane shi ne da yawa shi ne ya kawo matsala. Wani aji inda ba su ka 40 ba, yanzu wajen 100 da wani abu ne, kuma 200. Saboda haka yana da wuya ka ce kuma a harkar ilimi sai ka bi kowane ɗalibi mutum ne shi daban da kowa, abin da yake da matsalar sani ka jawo shi a jikar ya sani, abin da bai iya ba da abin in suka yi yawa ya za ka yi farko kenan.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Grisham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon farko wanda ya fito daga Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe, wanda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina kira ga sabbin shugabannin kananan hukumomin jihar Yobe da aka zaba kuma suka sha rantsuwar kama aiki da jin tsoron Allah su cika alƙawuran da suka daukar wa jama'ar su. Su sani cewa sun rantsa da Alƙur'ani mai tsarki, za su yi aiki tsakanin su da Allah kuma babu wani bambanci. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga ƴan baban Yusra Gusau, jihar Zamfara, da Atiku ɗan Yarbawa Barbareju, Accra, Ghana, wanda suke cewa kai hare-hare da wawashe dukiyoyin ƴan ƙasashen waje, mazauna ƙasar Afirka ta Kudu da ƴan ƙasar Afirka ta Kudu ke yi wani babban abin takeici ne da Allah wadai. Muna fatan jami'an tsaron ƙasar Afirka ta Kudu za su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan aika-aika cikin gaggawa. A gaskiya farfaɗo da darajar naira a ƙasar mu Najeriya shine kawai zai kawo mana ƙarshen tsadar kayan masarufi da muke fama da shi a ƙasar mu. Sako da Kabiru Janya Kware a Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kira na ga sarkin Kano Muhammadu Sanusi shine da ji tsoron Allah akan dokar haramtawa talakawa auren mace fiye da ɗaya, domin wannan shawara ce da ba za ta haifar da al'umma da mai ido ba, domin yawancin ƴaƴa mata da muke da su a Najeriya ƴaƴan talakawa ne. Duniya ta yarda cewa mafi yawan masu kuɗi ba sa wuce mace guda ɗaya, bugu da ƙari kuma auren jari suke yi, ba sa auren ƴaƴan talakawa. Don haka sarkin Kano, ka sake tunani. Sako daga Muhammad Bayan Nefa Malumfashi.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yau Litinin da karan ƙasar Iraki suka kwace ikon wata gada mai muhimmanci a birnin Mosul da ake ci gaba da ƙoƙarin kakkaɓe mayakan IS daga gabashin ƙasar. Jami'ai sun ce da karan gwamnati sun kwace wata gada da ake kira gada ta hudu, ko kuma gadar kudanci da ta ratsa tekun Tigris. An lalata galibin gadojin da ke Mosul sakamakon yaƙi da aka yi ta gwabzawa a birnin. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin gabatar da kasafin kuɗin gwamnatin tarayya tare da neman yin ƙari a kuɗin da ake kashewa kan harkokin tsaro, yayin da yake shirin zartar kuɗin da ake kashewa a ma'aikatan harkokin wajen Amurka da kuma waɗansu cibiyoyi kamar cibiyar kare muhalli. Jami'an gwamnati sun ce fadar White House za ta bayyana tsarinta na kashe kuɗaɗen gwamnatin tarayya a takardar sanin makamar aiki da za a tura wa cibiyoyin gwamnati yau Litinin. Ofishin kasafin kuɗi da aiwatarwa ya ce za a fitar da cikakken bayanin tsarin kasafin kuɗin a tsakiyar watan Maris. A lokacin da yake yaƙi neman zaɓe, shugaba Trump ya shayin alƙawarin cewa zai ƙara wa ayyukan sojin ƙasar ƙarfi, ya kuma bayyana a jawabin da ya gabatar ranar Juma'a cewa zai inganta ayyukan soji irin da ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar. Shugaban hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zayed Ra'ad Al Hussein ya yi gargaɗi da cewa waɗanda suke mai da siyasa hanyar neman kuɗi suna barazana a zaman lafiya da ɗorewar ƙasashen duniya, inda aka yi la'akari da batun kare haƙƙin bil'adama. Babban jami'in ya yi gargaɗi ne a wajen buɗe taron hukumar kare haƙƙin bil'adama karo na 33 da aka yi a birnin Geneva. Ya ce duniya za ta yi asara idan aka saurari kamfe da shugabannin siyasa suke yi na take haƙƙin bil'adama.
To masu sauraro, a nan mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin. Ya zama da Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana wannan shiri, sai injiniyan mu Greg Burns. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, amma kada ku yi nisa domin ga tawagar shirin yau da gobe nan a kusa. Ai sauraro lafiya.